عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو لا ربا أشرين دا بيوغو جوات رمضان باي هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبو إيدا تريه إيدا أربعين دا بقوي wanda ya daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 22 a cikin majalisin mu na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi shaƙarwa a wurin alwala, cewa ya shaƙarwa a wurin alwala kuma ya ji alamar ruwa a maƙogwarin shi. Da baki da hanci duka suna daga cikin hanyoyin da suke kai abu zuwa ga cikin ɗan adam, wanda suna cikin hanyoyin da duk abin da ya bi ta waɗannan hanyoyin ya kai ga ciki yana karya azumi. شيء سامع من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث صحيح حديث لقيط ابن السبرة رضي الله عنه يكي شواء وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما. إذن كان الولاء كقيمت الأوري شاق الله فأيكو كسا الله كشيشنا روا دهانشي كوشي بآآ كشاك روا دهانشنك إن كان ويين الولاء sai ce illa an taquna sa'iman, sai dai idan azumi kake yi shine ba a kai matuƙa wurin shaƙar ruwa, saboda shaƙar ruwan ga mai azumi yana iya karya azumin shi. Idan mutum ya shaƙi ruwa, ruwa ya wuce mai, daidai yake da wanda ya kuskura baki, ruwa ya wuce mai, duka matsayinsu ɗaya. Da haka idan ya yi da kuskure ne, wannan babu komai a kan shi. Amma in ya yi shaƙi ruwa ya san yana azumi, kuma ya shaƙi irin wannan shaƙar ruwar, to azumin shi ya karye. Haka idan ya san yana azumi ya yi irin kuskure bakin da har zai kai ga ruwa ya wuce mai ta maƙogwaro, shi ma azumin shi ya karye. Da haka ana bin shi, bashi zai ci gaba da azumin da yake yi dole har zuwa shan ruwa, sannan kuma ana bin shi bashin wannan azumin bayan sallah zai biya. Da haka cewa ya karye kuma ba zai halatta mai ya ci gaba da cin abinci ba, ko da azumin ya karye, to dole zai ci gaba da wannan azumin sai ya kai shi, sannan kuma bayan azumi ya wuce zai biya wannan bashin da ake bin shi. Sannan yana magana cewa idan karya azumi da gangan, karya azumi da gangan kamar yadda ya gabata a baya, malamai sun yi maganganu dangane da mutumin da ya karya azumi. Shin sun yi ittifaki cewa duk wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i ko wasu abubuwa da suke da dangantaka da jima'i, wannan azumin da ya karya zai biya wannan azumin, sannan kuma zai yi kaffara. Zai yi kaffara shine zai yi azumi 60 kenan, bayan wancan azumin da ya karya, bayan ya biya kuma zai yi azumi 60 na kaffara. Shine zai yanta bawa, in ba zai iya ba zai yi azumi 60, in ba zai iya ba zai ciyar da mutum miskinai guda 60. To amma wani karya azumi wanda ba wannan hanyar ba, da gangan, shin yana da wannan kaffarar ko ba shi da wannan kaffarar? Wasu daga cikin malamai sun yi iyasin wancan kaffarar da kowane irin karya azumi da mutum zai yi da gangan, akan cewa zai biya azumi kuma zai yi kaffara. Amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin wancan kaffarar ta taƙaici ne kawai ga wancan hukuncin na wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i ko makamantansu. Amma karya azumi ba tare da waccan hanyar ba, suka ce wannan yana cikin manya-manyan kaba'irin zunub, amma dai baya cikin abin da aka sa mai kaffara na cewa mutum zai yi kaffara idan ya yi. Amma dai duka dai yana tabbatar da cewa abu ne mai haɗari, karya azumin abu ne mai haɗarin gaske. Ko an ce mutum zai yi kaffara ko ba a ce zai yi kaffara ba. Ana wanda suke cewa ba zai yi kaffara ba sun ce ai azumin dama an sa shi na lokaci ne na musamman, shi yasa wasu ma suke ganin har biyan ma akwai magana a kanta. Allah ne ya sa ma mutum lokaci na musamman ya yi, sai kuma haka kawai, ba da wani uzuri ba, ba da wani dalili ba, haka kawai ya ƙi ya karya a lokacin. To ta yaya kuma za a ce ya zo ya ƙirƙiran ma kanshi wani lokaci na musamman da kanshi ya ce zai biya a wannan lokacin? Kamar wanda suka ce ba zai biya sallah ba ne idan da gangan ya bar sallah har lokaci ya fita, suka ce ba zai biya ba saboda yanzu ya zo ne da wani lokaci zai yi ta wanda ba shi ne Allah ya sa ba. Allah ya sa mata lokaci, shi kuma ya ƙi a lokacin da Allah ya sa. To shin yanzu zai iya zuwa haka kawai shi ya ƙirƙiro wani lokaci ya ce bari ya yi a wannan lokacin? Suka ce ba zai yiwu ba. In ya bar lokacin da Allah ya sa, to maganar ya zo ya yi a wani lokaci kuma babu shi. Da haka kawai sai dai ya je ta istighfari yana neman gafara, in Allah ya ga dama ya karɓa. Amma maganar ya zo ya biya wata sallah ko ya biya wata ibada wadda an sa mata lokaci musamman, an ce ga sanda za a yi, kuma da gangan bai yi ba. To kamar yanzu Allah ya sa lokaci ne, shi ya watsar da Allah ya zo yana so shi ya ƙirƙiran ma kanshi lokaci da kanshi don ya biya. Da haka suka ce duka ba za a karɓi kowanne a ciki ba. Da haka dai malamai sun yi ittifaƙi, in karyawar ta waccan hanyar ce ta jima'i, to akwai kaffara a ciki. Idan kuma ba ta waccan hanyar ba ce, waɗansu daga cikin malamai sun ce babu kaffara akwai biya, waɗansu kuma sun ce akwai biya kuma akwai kaffara. Da haka sai ya zaɓi wanda zai fi samun kuɓuta a wurin Allah da shi. Wanne ne yake ganin zai fi samun kuɓuta a wurin Allah a kai idan ya yi sai ya yi amfani da shi? Wallahu a'lam. Mun tsaya a darasin da ya gabata a cikin suratul baqara a aya ta 106. Ta ce ko? Na'am, za mu tashi a kan aya ta 107.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
نعم آية أبايا آية تتغبات الله يأيمن بياني دنقري دخوكن تنشافي وسآيوي نا القرآن da kuma mayar da wasu waɗanda suka fi su ko kuma waɗanda suke daidai da su da wasu ayoyin daban sannan bayan Allah ya yi wannan bayanin sai ya ce mana alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah yana da iko akan komai ba sai Allah ya sake ƙara wani bayanin kuma akai sai ya ce alam ta'lam yanzu har yanzu baka sani ba anna Allah lahu mulku samawati wal ard cewa Allah shine yake da mulkin sama da kuma mulkin ƙasa mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma ba ku da wani wanda yake ba Allah ba wanda yake waliyun mai jibintar al'amuranku wala nasir ba kuma da wani wanda ba Allah ba wanda zai zama mataimaki wanda zai iya taimakonku wannan ayar kaman ƙarfafawa ne akan gabar da ta gabata a waccan ayar cewa baka san Allah yana da iko akan komai ba daga cikin ikon shi shine ya shafa ayar da ya ga dama ya kuma canza ta da ayar da ya ga dama daga cikin ikon shi shine ya halatta abin da ya ga dama ya kuma haramta abin da ya ga dama sannan har ila yau ma ka sani cewa mulkin sama da mulkin ƙasa gaba ɗaya na Allah ne da saman da ƙasan da abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duka mulkin Allah ne subhanahu wa ta'ala da haka a ƙarƙashin mulkin shi suke a ƙarƙashin gudanarwar shi suke shine yake cewa su yi kaza su yi su bar kaza su bari da mala'ikun da aljanu da ƴan adam da sauran dabbobi gaba ɗayansu suna gudana ne a ƙarƙashin mulkin Allah shine alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard baka sani ba cewa Allah shike da mulkin sammai gaba ɗaya guda bakwai wal ard da kuma mulkin ƙasai gaba ɗaya guda bakwai din dukkansu mulkin Allah ne to idan waɗannan mulkin Allah ne da su da abin da yake cikinsu to akwai wani abin mamaki kuma dan Allah ya ce yau su yi kaza gobe kuma ya canza ya ce su yi kaza abin da yake mulkin shi ne kuma kayan shi ne dan haka dan ya canza hukunci daga wannan zuwa wannan wannan ba wani abin damuwa bane kuma ba wani abin mamaki bane saboda shi ne sarkin da yake gudanar da su su kuma su ne bayi wanda suke gudana a ƙarƙashin mulkin shi da haka duka wannan ƙara ƙarfafar waccan ayar ce ta malan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha da haka wannan bayanin da Allah ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard sai ya ce wa ma lakum min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin wani majibanci alwaliyu shine alqa'imu walqayyimu ala amri al-insan wanda yake tsayayye mai gudanar da al'amarin mutum ya ce wani shine waliyin shi za a ce wani shine waliyin maraya kaza ko wani shine waliyin wance ma'ana shine wanda yake tsaye da al'amuranta yake gudanar da al'amarinta a ƙarƙashin shi take ko a ƙarƙashin shi waɗannan marayun suke to wannan shi ne alwaliyu majibancin al'amari wanda yake gudanar da al'amura wanda komai naka yana komawa ne zuwa gare shi to Allah ya ce ba su da wani wanda zai jibinta al'amarinsu in ba Allah ba wala nasir ba su kuma da wani wanda yake mai taimako wanda zai taimake su a dukkan al'amuransu gaba ɗaya in ba Allah ba
Daka anan Allah ya kore wayannan abubuwan guda biyu daga wani wanda ba Allah ba. Mana duk wanda ba Allah ba to ba zai taba zama waliyin ka majibincin al'amarinka ba. Sannan duk wanda ba Allah ba ba zai iya taimakon ka ba. Daka Allah kadai shine majibincin al'amarin halittu gaba daya, sannan kuma shine mai taimako ga halittu. Duk wanda ba Allah ba kuma ba zai iya ba. Shi yasa Allah ya keɓanta masu imani, ya tabbatar da wilaya khassa, wilaya ta musamman gare su, yace Allahu waliyyul ladina amanu. Allah shine majibincin masu imani. Taya ya zama majibincin su? Allah yace yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yana fitar da su daga duhu ya mayar da su cikin haske. Ta wacce hanya Allah yake fitar da gaba, yake fitar da bayi daga duhu ya maida su haske? Shine ta hanyar wahayi da dokokin Allah da Allah yake saukarwa, yake tsarawa. Ta hanyar su ne wanda ya bi zai fita daga duhu ya shiga haske, wanda kuma bai bi ba zai fita daga haske ya koma cikin duhu. Shi yasa Allah ya sifanta waɗanda ake bi wanda ba Allah ba. Sawa'un aljanu ne ko mutane ne ko kuma wasu abin bauta ne na gumaka, dukkansu Allah ya sifanta su da cewa ɗagutu ne, su ne waliyan kafirai. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Su kuma aikin da suke yi na walistakar su shine yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Suna fitar da su ne daga haske su mayar da su zuwa duhu. Allah kuma in ya ɗauki waliyan shi yana fitar da su ne daga duhu ya mayar da su haske. Da haka duk wanda ya saki Allah to bai da wani majibinci, sannan kuma bai da wani mataimaki wanda zai iya taimakon shi ko a duniya ko a lahira. Da haka duk wani taimako da riƙe al'amarin mutum da gudanar da al'amarin shi, wannan a hannun Allah, a hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake. Da waccan gabar ta ƙarshen ayar da ta gabata, alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, da kuma wannan ayar alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard, suna bawa musulmi wani irin ƙarfin gwiwa da samun aminci da Allah subhanahu wa ta'ala akan shari'ar Allah. Mana duk abin da ka ga ya zo a cikin dokokin Allah, ka sani sun zo ne daga wurin wanda yake da iko akan komai. Sannan duk abin da ka ga ya zo daga cikin dokokin Allah, ka sani wannan dokokin sun zo ne daga wurin wanda shi ne mamallakin sammai, shi ne mamallakin ƙasai gaba ɗaya. Da haka kada ka damu da wata doka da za ka ji ta zo daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan babu. Wanda ya zo da dokar yana da iko akan komai, ya mallaki komai da komai. Da haka ba abin da bai sani ba. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Duk abin da kake zato da wanda baka tunani ya sani. Da haka yana tsara dokoki ne da tsari a bisa ilimi da kuma hikima, yana yin su da kudura da ilimi da kuma hikima. Da haka duk abin da yake gudana mallake shi ne. Wanda ya mallaki abu kuma shi ya fi cancanta ya tsara ma abin yadda ya kamata ya kasance. Yadda in ka siyo abu kake zuwa ka nemi masu abin su nuna ma ya ya kamata ka yi amfani da shi, ko kuma su rubuta ma littafi su baka ka je ka bi ka duba ka ga yadda ya kamata a yi amfani da shi. Me yasa? Saboda su suka yi abin, su suka fi cancanta su koya ma yadda ya kamata. To haka Allah shi ne ya halitta halittu, shi ya fi kowa cancantar ya koya ma halittu yadda ya kamata su rayu. Da haka in ka ji Allah ya ce kaza halal ne to ka bi shi kawai, in ya ce kaza haram ne ka bar shi kawai, in ya ce a yi kaza ko kada a yi kaza ka bi wannan tsarin da ya tsara. Saboda shi ne mai iko akan komai, kuma shi ne mamallakin sammai da ƙasai gaba ɗaya da abin da yake ciki. daga ba wanda ya isa zo da wani tsari wanda zai iya yin kama da tsarin Allah subhanahu wataala, ba wanda ya isa tsara ma dan adam tsari wanda zai dace da rayuwar shi gaba daya kamar irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara. Saboda duk wanda kaga yayi tsari ya kawo yanda za a gudanar da rayuwa, don ka dauke shi zaka samu ba za a iya sifanta shi da cewa ala kulli shay'in qadir ba, ko yana da iko akan komai, yana iya rubuta dan iya abin da yake ikon shi zai iya yiwuwa ne yayi, ba zai iya yin bai da iko akan komai, dan haka ba zai iya tsara komai yanda ya kamata ba saboda bai da iko akan komai. Sannan kuma duk wanda zai zo ya tsara abu zaka samu wannan abin da yake tsara mai yanda zai kasance ba nashi bane, ba mallakin shi bane, ba shi yake gudanar da wannan abun ba, kawai ya zo ne ya samu mutane shi ma ya gansu yadda aka haife shi haka aka haife su, yadda suka zo duniya haka shi ma ya zo duniya, yadda suke da tunani haka shi ma yake da tunani. To ta yaya zai ce zai zauna shi ne zai tsara yadda kai zaka rayu, shi kuma ba zai yadda kai ka tsara yadda shi zai rayu ba? Da haka ba zai yiwu a ce wani ya zo da tsari ya tsara ma mutane yadda za su rayu ba, bayan su ma suna iya tsara mai yadda zai rayu. Shi yasa ba wani tsarin da za a tsara, ana matsar da shi daga inda yake, daga inda aka tsara shi sai a ga cewa ba zai dace da rayuwar wannan wurin ba sai an canza shi. To haka a inda aka tsara shin ma ana tsara mai wasu shekaru sai a ga cewa ba zai dace da wannan tsarin ba sai an sake canza mai wani tsari saboda waɗannan shekarun sun wuce. To amma me yasa tsarin Allah yake tafiya da kowane zamani da kuma kowane lokaci da kuma kowace al'umma? Saboda alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir, alam ta'alam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard, shine mai iko akan komai kuma dukkanin abin da ka gani na halittu mallake shi ne, da haka shi yafi kowa sanin yadda ya kamata a tsara musu yadda za su rayu, shi yafi kowa sanin ya ya kamata rayuwarsu ta kasance yadda in sun bi wannan tsarin za ta inganta. Da haka waɗannan ayoyin suna nuna mana sake ƙara ƙarfafa aminci da natsuwa akan dokokin Allah da kuma tsare-tsaren da Allah subhanahu wata'ala yake tsara ma bayi. Da haka yake wa alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Da haka idan kuka sauki wannan hanyar, kuka saki wannan tsarin na Allah, kuka juya mai baya, to ba ku da wani majibincin al'amari wanda zai iya jibintar al'amarinku, wala nasir ba ku da wani mataimaki kuma da zai taimake ku. Duk wanda kuka je kuka ɗauko tsarin shi kuka ce za ku tafi a kai, ba zai iya jibintar al'amarinku ba, ba kuma zai iya taimakonku ba a duk lokacin da matsala ta same ku. Ku ɗauko tsarin kowa za ku ɗauko. Wadda ko tsarin 'yan demokuraɗiyya ne, ko tsarin 'yan gurguzu ne, ko tsarin 'yan waye, idan kuka ɗauko to ba za su iya taimakonku ba, ba kuma za su iya jibintar al'amuranku ba. In ba Allah kuka kama kuka koma zuwa ga Allah da kuma tsarin Allah da kuma yadda Allah yake so bayi shi su rayu ba, daga ba wanda zai iya taimakonku. Sai ku kai kawo ku koma can gobe ku koma can, amma dai kuna nan a halin da kuke ciki saboda ba ku da mataimaki, ba ku kuma da majibincin al'amari wanda shine zai tsaya muku a al'amuran ku, wanda babu kuma wanda zai iya yin wannan sai Allah subhanahu wataala. Na'am.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
نعم.
sai Allah madaukakin sarki yace am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa' as-sabil. Wannan ayar malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da suwa ake magana da wannan ayar. Suwa ake cema am turiduna an tasalu rasulakum, kin kuna so ku rinka yi ma manzon ku tambayoyi ne kama su'ila Musa min qablu, kaman yanda aka yi ma annabi Musa tambayoyi kafin zuwan wannan annabi. Suwa ake magana da su a aya, kin ana magana ne da musulmi da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, koko ana magana ne da su waɗannan yahudawan da ake magana a kansu a baya wayanda ake musu raddi da waɗannan ayoyin da suka wuce, koko ana magana ne da su larabawa mushrikai umuman gaba daya, su ne ake ce musu am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl, koko ana magana ne da al'umma gaba daya, kowa da kowa ya shiga. Duka wannan yana daga cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa dangane da waɗanda ake nufi da ayar. Waɗansu daga ciki suka ce ana nufin musulmi wayanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda su ne Allah yake, Allah ya gama magana da waɗancan su yahudawa, yanzu an dawo kan musulmi cewa am turiduna an tasalu rasulakum, kin kuma kuna so ku rinka yi ma manzon ku tambayoyi ne kama su ila Musa min qabl, kamar yanda bani Isra'ila suka yi ma annabi Musa tambayoyi a baya, kuna so kuma ku bi irin hanyar su ne. Suka ce ana nufin musulmi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ma wannan tambaya, saboda suna zuwa suna yi ma manzon Allah tambayoyi na abubuwa har ma da abubuwan da ba su da mahimmanci, sai a zo ana yi wa manzon Allah tambayoyi a kai. Da haka sai Allah ya yi musu martani ya hana su wannan aikin da cewa am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Suka ce abinda yasa aka ce musulmi ake nufi, saboda Allah ya ce wa man yatabaddali al-kufra bil iman, duk wanda ya canza kafirci da imani, bana da yana da imani sai ya canza shi da kafirci, ya dauki kafirci, faqad dhalla sawa'a as-sabil, to wannan ya bace ma hanya madaidaiciya. Suka ce abinda yasa aka ce musulmi, saboda an ce wa man yatabaddali al-kufra bil iman, dama kafiri yana da imani ne da zai iya canzawa da shi, babu mai imani ne za a ce mai wa man yatabaddali al-kufra bil iman, wanda duk ya canza kafirci da imani shi, faqad dhalla sawa'a as-sabil, to wannan ya bace ma hanya wadda take madaidaiciya. Waɗansu kuma malamai suka ce kenan sai ya zama idan wannan ayar ana nufin musulmi, sai ya zama am turiduna an tasalu rasulakum dinnan ma'tufi ne, an yi aqafin shi akan ayar can baya da ta gabata, ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u, kada ku rinka cewa ra'ina, ya ku waɗanda suka yi imani, ku rinka cewa unzurna, ka saurara mana, wasma'u kuma ku saurari abinda manzon Allah yake faɗa. To kaman anan an ce musu ne, shin za ku yi aiki da wannan abin? Za ku daina cewa ra'ina, ku rinka cewa unzurna wasma'u, kuma da aka ce ku saurara, shin za ku saurara sauraro na da'a da aiki, ko kuma za ku ci gaba da tambayoyi ga annabinku kamar yadda annabi Musa shi ma mutanen shi suke mai tambayoyi? Sai zama ayar waccan la taqulu ra'ina tana da aqafi da wannan ayar kenan, sai zama a kansa ake magana din su ya ayyuhal ladina amanu har yanzu akan wannan ayar. Bana abincin da aka faɗa muku a waccan ayar, za ku karɓa, za ku yi aiki da shi, ko kuma za ku bi irin abin da yahudawa suka yi ma annabi Musa, kuma ku koma kuna mai tambayoyi, kuna ƙaƙare-ƙaƙaren abubuwa na ƙure a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan a ma'anar waɗanda suka ce ana magana ne da Yahudawa, ana magana da musulmi. Waɗansu malamai kuma suka ce ana magana ne akan Yahudawa. Me yasa suka ce? Saboda siyakin ayoyin tun daga can da aka ɗauko, ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alami. Akan suwa ake magana? Akan Yahudawa ake magana. Har aka zo nan, afatatma'una an yu'minu lakum, har aka zo wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, har aka zo wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum. Duk da suwa ake magana, ana magana ne akan Yahudawa. Suka ce to nan ma da aka zo, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, to ana magana ne akan Yahudawa. Yahudawan da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bana yanzu za ku zo shi ma wannan manzon da aka aiko muku, an danganta shi zuwa gare su ne an ce rasulakum, manzonku. Saboda su al'ummar manzon Allah ne ko ba al'ummar manzon Allah bane? Al'ummar manzon Allah ne ummatul da'awa, ba ummatul ijaba ba. Manzon Allah al'umma shi kala biyu ne. Akwai ummatul ijaba, su ne wanda suka yi imani da manzon Allah. Akwai kuma ummatul da'awa, al'ummar da aka aiko shi a cikinsu gaba ɗaya, da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba. Daga aiko manzon Allah duka mutanen duniya sunansu al'ummar manzon Allah a matsayinsu na ummatul da'awa. Da haka da aka ce an tas'alu rasulakum, za ku rinƙa yi ma manzonku tambayoyi a matsayin shi na manzansu. Saboda su ma al'ummar shi ne, ummatul da'awa ne, yana cikin waɗanda yake kiransu zuwa ga addini. Da haka suka ce to Yahudawa ake nufi a nan. Waɗansu malamai kuma suka ce ana nufin mushrikai, mushrikan Larabawa su ake nufi. Duka waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun sun kawo dalilai daga cikin sababin nuzul na wannan aya, wanda yake nuna ta sauka akan wani sababi daga cikin waɗannan sababban. Wani sababin za a ga yana da alaƙa ne da su al'ummar musulmi, wani sababin kuma yana da alaƙa da wani abu da Yahudawa suka yi, wani sababin kuma yana da alaƙa da abin da su mushrikan Larabawa suka yi. Shi yasa wasu suka ce ana magana ne akan mushrikan Larabawa, kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas. Ya zo al-Imam al-Tabari ya rawaito a cikin tafsirin shi, haka kuma al-Imam Ibn Abi Hatim a cikin tafsir, duk sun rawaito da isnadi hasan daga Abdullahi ɗan Abbas. Yake cewa wata rana waɗansu mutane guda biyu sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sun yi mai tambayoyi. Ɗaya daga cikin su Rafi' ibn Huraymila, ɗaya kuma Wahab ibn Zaid. Da suka zo wurin manzon Allah suka tambaye shi, suka ce ya Rasulal, ya Muhammad, mun zo ne muna so ka zo mana da kitabin min indillah, ka zo mana da wata takadda daga wurin Allah. Wannan takaddar da za ka zo mana da ita daga wurin Allah, daga sama za ka zo da ita, a kawo ta, a aiko ta zuwa gare mu, cewa gashi nan da gaske ne Allah ne ya aiko ka zuwa gare mu da wannan takaddar. Ko kuma in baka yi wannan ba, garin da muke ciki cikin saharan nan gaba ɗaya duk ya zama idanun ruwa su tsalle, su rinƙa ɓallowa ko ina kogi ya rinƙa gudana a cikin gari, shi ne abin da muke bukata. In kai mana haka sai mu gaskata ka. Shi ne kamar yadda can Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin Isra a cikin Al-Qur'ani, cewa falan nu'mina li ru'iyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu. Abinda muke so yanzu mu ganka muna kallon ka ido da ido, ka yi sama, ka hau sama. Kuma in ka hau saman muna gani, ba za mu imani ba sai ka dawo mana da littafi a rubuce daga wurin Allah, za mu karanta mu ce mu tabbatar cewa saƙo ne aka aiko mana da shi. Haka suka ce hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'an, ba za mu imani da kai ba sai ka ballo mana idanun ruwa daga cikin ƙasa. Yanzu ƙasar mu ta tashi daga sahara ta koma gari kawai na ruwa da koramu a ko'ina. A wani wurin ya ce auya kuna laka baitun min zukhrufin, ko kuma ya zama kana da gida na aimaka maga ka zo ka gina wani gida na zinari wanda duka da bulan da komai na zinari za a yi, to za mu yarda cewa kai annabi ne. Shi yasa sai Allah ya ce ma manzon Allah, kul ka ce musu subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Sarki ya tabbata ga Allah, waɗannan tambayoyin da irin wannan ƙuran da kuke yi, shin ni wani ne? Na ce ni Allah ne. Ni ai ba kowa bane, manzo ne ɗan adam, mutum ne ni ɗan adam. Da za ku rinka kawo waɗannan abubuwan ku sai sai na yi, sannan za ku yi imani. To irin waɗannan abubuwan suka ce to shi ne sababin wannan aya, saukar wannan aya. Shi irin waɗannan tambayoyin na ƙure da mushrikai suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma dai ayar za ta iya ɗaukan gaba ɗaya, Yahudawan za su iya shiga da irin tambayoyin da suke zuwar ma manzon Allah na ƙure, haka kuma mushrikan za su iya shiga, haka kuma musulmi ɗin su ma za su iya shiga ta hanyar irin tambayoyin da suke zuwa da su na abin da yake dai da amfani, sanin shi ko rashin sanin shi. Kamar wanda zai zo yana ma manzon Allah tambaya, ya Rasulullah man abi, ya manzon Allah waye babana, ina so in gano waye asalin babana, ana ina so in sani ni ɗan baban da ake danganta ni da shi ne, koko ina wani uban ne ubana ana danganta ni da wani baban daban. Mana ko mahaifiyar shi ta je ta yi zina da wani ne aka haife shi. Bayan waɗannan tambayoyin yana daga cikin abin da aka hana. Da haka a nan Allah ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum, ko dai kuna so ku rinƙa yi ma manzanku tambayoyi ne, kama su ila Musa min qabl, kamar irin yadda aka yi ma annabi Musa tambayoyi a baya, irin yadda ya sha tambayoyin bani Isra'ila da wahalarsu da ya sha, irin wannan kuke so ku yi. Wayanne irin tambayoyi ne bani Isra'ila suka yi ma annabi Musa, wanda Allah yake ishara a nan na cewa kuna so ku yi mai tambayoyi irin na annabi Musa? Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana irin tambayoyin da aka yi ma annabi Musa a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani. Ya gabata a baya a wancan darussan da suka gabata mun ji irin tambayoyin da suka rinƙa yi ma annabi Musa dangane da yanka saniya. Qalu ru'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, qalu ru'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, qalu ru'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Duka waɗannan tambayoyin marasa amfani, kuma duka annabi Musa yana ba su amsa, kuma suna sake tunzura akan ƙara wasu tambayoyin akan tambayoyin da suke yi. To wannan duka yana cikin abin da suke tambayar annabi Musa a kai. A wani wurin Allah ya bamu labarin cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama, wa qad sa'alu Musa akbara min dhalik fa qalu arina Allah jahra. Allah ya ce ahlul kitabi suna maka tambaya, suna cewa ka sauko mana da littafi daga sama. Shi ne tambayar da suke yi ma manzon Allah. Sai Allah ya ba manzon Allah haƙuri, ya lallashe shi, ya ce faqad sa'alu Musa akbara min dhalika, kai sun ma annabi Musa tambayar da tafi wannan, dan sun tambaye ka ka sauko da littafi daga sama. Ai annabi Musa sun mai tambayoyin da suka fi wannan. Shi ne faqad sa'alu Musa akbara min dhalika, menene tambayoyin da suka fi wannan girma? Allah ya ce faqalu arina Allah jahra, sun ce ma annabi Musa muna so ka nuna mana Allah ido da ido. A wani wurin suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, ba za mu taɓa yin imani ba sai mun ga Allah da idonmu. Amma ka zo ka ba mu labari ka ce Allah ya ce kaza, Allah ya ce kaza, ba za mu yi imani a haka ba. To irin wannan su ne tambayoyin da suke yi ma annabi Musa, cewa a nuna mana Allah, a nuna mana Allah a fili mu gan shi. daga Allah yace to kai hakuri akan irin waɗannan tambayoyin da suka yi maka sun yi ma annabi Musa sama da wannan shi yasa kamar yanda ya gabata zaka ji da yawa in an yi ma manzon Allah wani abu na damuwa da ɓacin rai sai ce rahimallahu aqi Musa Allah ya ji dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da yake wannan kuma ya hakura dan haka ne kenan ni ma na hakura dan Allah ya ce irin kayin koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'dil lahum ka rinka hakuri kamar yadda ulul azmi daga cikin manzannin Allah suke hakuri dan haka manzon Allah shi ma sai ya tuna wannan abin da aka yi ma annabi Musa sai ya yi hakuri sai ya jure daga duk wasu irin tambayoyi ko dai na kure ko kuma na rashin amfani domin akwai tambayar da za a zo a yi dan a kura mutum mutum zai ji damuwa ko ba zai ji ba zai ji damuwa akwai kuma tambayar da za a zo a yi mara amfani ka duk me yasa ma aka bata lokaci aka furta wannan tambayar wanda aka yi ma tambayar zai ji damuwa ko ba zai ji ba zai ji damuwa duka kowanne nau'in tambayoyin akwai damuwa a ci da haka Allah yake zargin su da cewa za ku rinka yi mai tambayoyin za ku rinka yi ma manzanku sai aka danganta shi zuwa gare su saboda su ga girman abin su ji girman abin da suke yi din yanzu za ku rinka yi ma manzanku tambayoyi kamar yadda aka yi ma Musa tambayoyi kafin zuwan wannan manzan sai Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil iman to ku sani duk wanda ya canza kafirci da imani ishara akan cewa irin waɗannan tambayoyi munana da tambayoyi na kure aiki ne wanda zai iya kai mutum zuwa ga kafirci to duk wanda ya canza kafirci da imani ma'ana ya aje imani ya dauki kafirci faqad dalla sawa as-sabil ko wannan ya bace ma hanya madaidaiciya ya bace daga hanya madaidaiciya kai ka ce akwai wata hanya ce akai mai kakkiya ana tafiya sai imuwa ta samu mutum da ya samu imuwa sai ya kauce ma hanyar yana kauce ma hanyar kuma sai je ya fada hanyar kafirci sai zama wa man yatabaddalil kufra bil iman kamar dalla ne sawa as-sabil ya fara ya bace ma hanya madaidaiciya ne da ya bace ma hanya madaidaiciya sai ya zama tabaddala al-kufra bil iman ko istabdala al-kufra bil iman ya sai dai canza kafirci da imani inda yana hanya madaidaiciya fa yana ganin abu a fili zai canza kafirci da imani ba zai canza ba to bacewa da yayi ma hanya madaidaiciya sai jefa shi zuwa ga fadawa cikin kafirci ya wurgar da imanin ya dauko kafirci saboda ya hau hanyar da ta kai shi zuwa ga inda kafircin yake shine ma'anar wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil sai zama kaman ma'anar aya ya ku jama'a kada ku rinka yi ma annabi Musa kada ku rinka yi ma annabin ku tambayoyi kamar irin yadda aka yi ma annabi Musa tambayoyi domin duk wanda ya yi irin wannan to zai bata daga hanya madaidaiciya wanda kuma duk ya bata daga hanya madaidaiciya to zai fada zuwa ga kafirci shine wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil a cikin wannan ayar kamar yadda al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah madaukakin sarki ya hana al-umma dangane da yima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi akan abubuwan da ba su da amfani kafin abin ya kasance mutum ya rinka kirkiro abu yana cewa to in kaza ya faru fa ya za a yi menene hukuncin kaza idan da kaza zai faru wannan su ne irin tambayoyi da aka hana mu'minai yin su kafirai kuma dama tambayoyinsu na ƙura ne su ma dama Allah ya hana yin wannan to duka gaba ɗaya kowanne ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kowanne ya yi shi yasa aka keɓanta mu'minai a wata ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الله يقول يا قوة أن دسك إيماني كلا قرنك أزوا كنا تنبيوي أكن أبو بوا وأن دوانا أبو بوا إن تبد لكم إذن أكا بينا مكسو إذن أكا فتا مكو وأن أبو بوا تسؤكم وأن أبوكم ذي آتا مكري maza ku ji dadin jin wannan abun ba daga abin da Allah ya bar shi a cikin rufin asiri ku zauna a cikin rufin asirinku kada ku rinka zuwa kuna yi ma manzon Allah irin wannan tambayoyi wane ne asalin uban wani wane ne asalin kaza to ku guji irin waɗannan tambayoyin waɗanda idan an ba ku amsa akan su ta su ku wannan amsar za ta bata muku rai. Allah ya ce wa in tasalu anha in kuma kuka ci gaba da tambaya akan ta kina yunzalul qur'an a lokacin da ana saukar da wahayin alqur'ani tubda lakum za a bayyana muku in kun tambaya din ba za a ki ba ku amsa ba amma duk abin da aka ba ku amsa ko kuka dawo kai ka jiyo makanka kai ka zo kai tambayo makanka abin da zai jefa ka a cikin matsala da baka yi wannan tambayar ba da ba asa baka fada cikin wannan damuwar ba to irin waɗannan tambayoyin na abubuwa marasa amfani kenan wanda in ka tambaya da sanin su da rashin sanin su duka daya ne to akwai kuma tambayoyi na kakale a cikin abin da yana da nau'in amfanin amma a rinka kakalo abu a cikin tambayar har sai ya kai ga ana ƙara tsanantawa irin waccan tambayar da bani Isra'ila suka yi ma annabi Musa sun ce a roƙa mana Allah ya bayyana mana wanda yake son kai Allah ya ce annabi Musa ya faɗa musu inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka saniya magana ta ƙare ko bata ƙare ba magana ta ƙare kawai ku fita duk wanda kuka samu in dan maraki kuka gani yau aka haife shi ku yanka sunan shi me saniya in tsohuwa ce ta kusa mutuwa ku yanka sunanta saniya amma sai suka tsaya suna cewa ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya to ta irin saniya ake so ai shanu ga sunan iri iri daban-daban wacce iri aka ba su sifar wanda ake so ga irin saniyar da ake so ba saniyar da ake noma da ita ba ba ta jan ruwa ba ba wanda take aikin wahala ba a samu lafiyayya wanda aka ganta a cikin garke ana kiwo amma duk da haka ba su tsaya a nan ba suka ce ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma launaha wa faɗa mana wacce kala in mun je salin ba ga su nan akwai baƙaƙe akwai farare akwai jajaye kaloli ba iyaka ai sai a faɗa mana kalar da ake buƙata ala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launaha tasurru an-nadhiri aka ba su kalar da ba a samu a cikin shanu me ya haifar da wannan irin wannan tambayar la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum amma har yanzu da in an samu kalan ma basu gaji ba ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu lamuhtadun sannan da kyar suka je suka iya samu wannan saniyar bayan sun maida al'amarin da cewa wa qalu inna insha Allahu lamuhtadun sannan Allah ya kare su a haka suka je suka nemo wannan saniyar saboda irin wannan tambayoyi to irin wannan tambayoyin ne Allah ya yake tsawatar da al'umma a kansu shi yasa a hadisin da Imamu Ahmad da Imamu Muslim suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya dade shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi hudiba kamar yadda Abu Huraira yace khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yayi mana hudiba wata rana sai yake cewa inna Allah farada alaikumul hajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin haji, ya ku jama'a, da aka ku je ku yi aikin haji, farilla ce Allah ya farlanta muku. Da manzo Allah ya faɗi wannan, Abu Hurairah yace sai wani mutum ya miƙe yace a fi kulli amin ya Rasulullah. Ku ya manzo Allah, kowace shekara ce aka farlanta mana, duk shekara ce mun yi. Manzo Allah yayi banza da shi, bai ce ko bai ba. Ya sake dawowa a fi kulli amin ya Rasulullah, sai da ya maimaita ma manzon Allah so uku. Sannan manzon Allah ya waigo ranshi a face. Manzon Allah ya ce law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Manzon Allah ya ce da na ce eh, da shi ke nan fa ta wajaba a kanku, duk shekara dole kowa sai yayi aikin haji. Wala mastata'tum, kuma ba za ku iya ba. Ba zai iya a ce dole duk shekara, inda yana da kuɗin da ya kai na haji dole sai yayi haji duk shekara. Ba za Allah ya ce to da na ce eh, ba za ku iya ba, kuma da ta riga ta wajaba kenan, hukuncin ya riga ya tabbata. Ba za Allah ya ce ku kyale ni abinda kuka ji na kyale, kuma ban yi wani bayani a kai ba, ku tsaya iya abinda na faɗa. Idan na umarce ku, ku aikata abinda na umarce ku. In na hana ku, kuma ku nisanci abin da na hana ku. Amma wannan irin tambayoyin zaruni ma taraktukum, ku kyale ni kawai idan kuka ji na baku abu iya abin da za ku fahimta. To wannan duka yana cikin la tasalu an ashiya'a in tubda lakum, yana cikin am turidu da an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Yasa Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna a'zama al-muslimina zurman, musulmin da yafi kowa girman zunubi da laifi a wurin Allah shine musulmin da yazo yake tambaya akan wani abu wanda ba a haramta abun ba, saboda sanadin tambayar shi aka haramta wannan abu. Da fi kowa girman laifi a wurin Allah, saboda ƙaƙale-ƙaƙalenka ka zo ka haifar da a haramta abin da ba a haramta ba a da. To duka wannan yana shiga ƙarƙashin an turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Sannan abin da ya shafi irin waɗannan nau'in tambayoyin, akwai maganganu da malaman tafsiri suka yi a kai, wanda insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa, da kuma riwayoyi da aka rawaito daga magabata dangane da irin wannan mas'aloli, da kuma matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abinda aka kawo na irin ire-iren waɗannan tambayoyin da ake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shin ana samu daga gare su ko ba a samu daga gare su? Insha Allah ta'ala duka za mu ji a zama na gaba.
Wannan lambobin ba
na'am. To alhamdulillah, wanda magan dangane da sanarwa da aka yi dangane da al'amarin batir na sola da ake so a ƙara, wanda mun ji cewa lissafin batir ɗin ya kai kusan naira miliyan 230,000 ne ko da 39, an sa guda ɗaya wanda ake amfani da shi yana nan yanzu yana aiki, kuma ana buƙatar samar mai da ɗan uwa wanda zai ci gaba da aiki tare da shi, wanda mun ga tsawon aikin da ya yi na tsawon watan Ramadan ɗin nan ya fara nuna gajiyawa ko daga wannan satin, saboda yana aiki ba ji ba gani kowace rana, za a yi ayyuka da yawa na awoyi da yawa da yake yi. To ya fara samun gazawa, dama saboda haka aka ce a yi ƙoƙarin a nemi yadda za a saman mai da wani makwafi, saboda ya zama an daidaita al'amura. Ban samu ƴan uwa da yawa da suka fara ba da gudunmawa, wanda akwai wanda ya tura naira 1,000 ko
akwai mai 200, akwai 500, akwai 1000, akwai mai 2000, akwai mai 500, akwai wanda ya tura 10, akwai wanda ya tura 50, akwai wanda ya tura 100, akwai wanda ya tura 1500, akwai wanda ya tura 48, akwai kuma wanda ya tura 15, 48, 48 na tsego. To a shi ne, an ce 48 a yi dubu ne, akwai nera 48 ne. Eh, akwai masu wannan 100 ne a yi. Nera 100 mutum 3, akwai kuma 200 mutum 5, akwai 500 mutum 6, akwai 1000 mutum 12, akwai 2000 mutum 4, akwai 500 mutum 5, akwai 10,000 mutum 6, akwai 50,000 mutum 1, akwai 100,000 mutum 1, akwai 1,500 mutum 1, akwai 48 mutum 1, akwai 15,000 mutum 1, akwai 300 mutum 1. To wannan dai har yanzu ana nan, an fara rage hanya, za a ce ko an fara rage hanya. Duk wanda yake da niyyar sa nashi gudunmawar account number yana nan, ga wani nan ma a ajiye, har ya gaji yayi kura. Da haka wanda yake da niyya zai iya sa nashi gudunmawar a ciki. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Kuma abinda to ga wani ma ya sake kawo 1000 shi ma. Da haka dukkanin waɗanda suka bada wannan gudunmawar, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki masu daraja, masu alfarma, Allah maɗaukakin sarki ya ninninka musu abinda suka bayar ninkin ba ninkin. Allah ya musu abinda ba su taɓa zato ba na tasirin sadaka da dukiyarsu a cikin waɗannan kwanakin. Allah ya taimake su, waɗanda suke da niyya kuma su ma Allah ya ba su ƙarfin gwiwa, ya ba su ikon yi gaba ɗaya. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.